محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنمو الأسادواء وأن لوكسي ميتال البركة لوكسي نمكي كراتو وأن مصلاتي نامو ميتال البركة كما أشكم وأن المتابعي وأن كفران سجاكيدا وأن تسامو أصبيد دلتاز الله لكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Akwai tambayoyi da aka rubuto satin da ya wuce. Duka tambayoyin ba su da alaƙa da darasin da muke yi, amma tunda an rubuce su zuwa sati guda za mu kokari mu amsa insha Allah. Tambaya ta farko yake cewa menene istimna a musulunci, wato abun da Bature yake kira mustabihi. Wannan ba a shari'ar musulunci an haramta mu mutum ya yi amfani da duk wata hanya da zai biya mu kansa bukata da matsayinsa na ɗa namiji, in ba ta hanyoyi guda biyu ba. Hanya ta farko hanyar aure, hanya ta biyu hanyar kuyanga idan mutum yana da bayi a lokacin da akwai bayi. Babu laifi mutum ya amfani ya biya ma kansa bukata. In ba ta waɗannan hanyoyi ba, duk wata hanya da mutum zai bi ya biya ma kansa bukata haramu. Allah yake cewa faman ittaza wara'a zalika fa ulaika humul adu. Wannan ita ce ayar da malamai ke kafa hujja da ita a kan cewa haramu ne mutum ya biya ma kansa bukata ta matsayinsa na ɗa namiji a dukkan wata hanya in ba ta waɗannan hanyoyin guda biyu ba. Don Allah ya ambaci mu'minai na ƙwarai da siffofinsu, sai ya ambata cewa su ne waɗanda ba sa yin zina, ba sa neman wasu mata waɗanda ba matansu ba, sai ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghayru malumin wa man ittagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Muminai na ƙwarai su ne waɗanda ba sa biyan buƙatarsu, namiji ne ko mace ba sa biyan buƙatarsu sai ga matansu na aure ko abin da damar su ya mallaka. Sai Allah ya ce duk wanda ya biya mu kansa buƙata ta wata hanya ba wannan hanyoyin guda biyu ba, Allah ya ce fa ulaika humul adun, irin waɗannan su ne masu ƙetare iyaka. So da wannan aka haramta duk wata hanya da za ta biya buƙata. Wannan hanyar ta shafi ta mustabihin din ne da kake magana al-istimna, ko kuwa hanyar biya ma kanka bukata ta hanyar sex toy. Akwai wasu irin robobi yanzu da ake amfani da su, za ka ga an yi hoton matan takan mace amma roba ce, ko za ka ga wata ma ƴar tsanaki a kamar baby, za ka ga wani abu ma iska ake buga masa sai ta zo ta yi magana. Ga kuma a matan takarta ta an sa lubrication, abinda zai sa ya tsanci. Da yawan mutane na balaguro za a gaba ruwansu da mata wai da Bature ya ce wai wannan sun fi ba ciwo. Don mutum ya je ɗaki ya buga ma ɗan baby iska kawai yana amfani da ita, wannan haramun. Ko kuma su matan irin ainihin mazakuta da ake yi ta namiji ta robobi suna biya ma kansu bukata ta wannan hanya, wannan duka haramun. Musulunci duk sun shiga cikin bamanin ta gawara a zalika ga wula'i ƙaunula adu, ba za ka ba su hukuncin zina ba. Ka ce idan mutum ya yi amfani ta wannan hanyar za a yi masa rajan kamar yadda za a jefa mai aure, ko za a yi masa bulala tsari kamar yadda za a yi ma wanda ba ya da aure, sai dai za a yi masa tahazzi, wato za a yi masa hukunci daidai gwargwadon abin da alƙali yake ga ya dace a yi masa in an kama shi a kotu na musulunci haramun. Wannan yana cewa sahabi Ibn Qayyim ne ke tambaya, sahabi ne shi ko kuma ba sahabi ba? Ibn Qayyim ba ya cikin sahabai, ba ma shi ba yi malaminsa ma Shekul Islam Ibn Taymiyyah ba ya cikin sahabai. Dukkaninsu sun rayuwa cikin ƙarni na bakwai. Ibn al-Qayyim babban ɗalibin Ibn Taymiyyah ne, ibn taymiya kuma an ya rasu ba zan yi kaito date din da aka haife shi ba amma ya rasu hijira tana da shekara 728 kuma kaga bayan rasuwar shekul islam ne ibn taymiya suka zo daga baya suka karfafa abubuwan da fatawoyi ne ta rubutawa so ya rasu bayan ibn taymiya kafin mutum ya zama sahabi dole sai ya cika sharuɗa guda uku kamar yadda malamai suka ce in an ce sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi ya ganta ko kuma makawo ne amma an ce masa wannan da kake jin magana sa annabi ko kuma annabi ya yi masafa da shi ko da sau ɗaya ne a rayuwarsa ya yi ido hudu da annabi in yana gani ko ya haɗu da annabi ko da bai yi ido hudu da shi ba in makawo ne to sharadi na farko ke sharadi na biyu shine ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sharadi na uku ya mutu da wannan imanin sai a ce shine sahabin annabi fassarar sahabi kuma ta shara'a ba wai fassararsa ta larabci ba ya haɗu da annabi ya yi imani da annabi sannan kuma bayan haka ya rasu da wannan imanin in an rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan ba a kira mutum sahabi ko a ce mutum ya yi imani amma kuma bai samu damar haɗuwa da annabi ba har rayuwar annabi ta ƙare shi bai zo da annabi ba to wannan ba a kiransa sahabi tunda bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi imani da shi ba to wannan ma ba a kiransa sahabi tunda ta ga su Abu Jahil su Abu Lahab dole nan yan uwan annabi ne ma sallallahu alaihi wasallam amma kaga ba su yi imani da shi ba ba a sa su a cikin sahabi ko kuma a ce mutum ya yi imani da annabin amma ya mutu yana mai yin ridda to wannan ma ba ya cikin sahabi kaga su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sun ga annabi sun yi sallah da shi amma ba a sa shi cikin sahabi saboda me munafuncin sa ya fitar da shi daga cikin musulunci ina fata kun fahimta so ibn Qayyim kaga an haife shi a cikin karni na 8 bayan annabi ya bar duniya da kusan shekara 800 ko 700 da wani abu baya cikin sahabbai ibn Qayyim wani dai babban malami ne daga cikin malaman musulunci wanda kuma har yau ake ganin ma yana daga cikin ɗaiɗaikun malamai waɗanda duniya ta daɗe ba ta gani ba tun bayan rasuwarsu ko tun bayan rasuwarsa da shi da babban malaminsa Sheikhul Islam ibn Taymiya ana ganin duniya ba ta ga kamarsu ba in an ce duniya ba ta ga kamarsu ba ba wai ana nufin kwata-kwata ba masu iliminsu ba a'a waɗanda suka fito fili akwai waɗanda suna da ilimi a ɓoye Allah shi ya san su amma waɗanda suka fito fili dai suka yi rubutu kuma duniya ta ga rubutun ta fa'idantu da rubutun yau kusan shekara 800 da rasuwarsu ba a samu wanda ya yi rubuce-rubuce a cikin musulunci kamar nasu ba abinda malamai suka ce kenan wallahu ta'ala ala wannan ya ce yana son a yi masa bayani a kan guru da laya wannan ita ce tambayar da guda ɗaya take da alaƙa da maudu'in da muke magana a kai guru da laya malamai sun yi magana guda biyu ko maganganu guda uku magana ta farko laya wadda aka haramta ƙaulun wahid aka ce haramun ne in mutum ya ɗaura ta to idan da ilimi ne zai iya barin musulunci wato ita ce laya wadda aka rubuta sunan wani aljani ko sunan wani mala'ika ko sunan wani annabi ko sunan wani wali sai ake neman agaji gare shi a cikin abin da Allah ne kawai zai iya yi sai aka nannaɗe ta okay. sai aka nannaɗe ta da aka nannaɗe ta kuma sai aka ba ka kake amfani to irin wannan layar aka ce ɗaura ta kafirci sai dai ba kowa ba ne ba kuma in ya ɗaura zai iya zama kafiri amma ita kanta wannan aikin kafirci laya ko guru wanda aka rubuta sunan wani ko aljani ko mala'ika ko annabi ake neman agaji da shi da wannan layar to wannan kaulan wahid malamai ba su sauke ba shi kace kafirci sai dai waɗanda kuma suka daura layar irin wannan din su ma sun ka su kashe ni wanda ya daura da ilimi yana da masaniya cewa wannan abun ba daidai bane ba to wannan zai iya fita a musulunci wanda ya daura a bisa jahilci to shi wannan ana masa uzuri har lokacin da hujja za ta bayyana gare shi don jahilci dalili ne da zai sa ba za a kafirta mutum ba ina fata an fahimta kamar yadda shi ibn al-qayyim ya rattaba a cikin littafin sai ilahul mu'minin rabbul alamin sai laya ko guru kala na biyu shine wanda aka rubuta wani abu wanda yake shi ba sunan wani bane ba abun nan ne aka yabo wani sassaƙin icce sai aka sa shi ko irin layin nan da malaman karatun ƙur'ani suke za ga an yi gida dara-dara haka to amma a ciki ya rubuta ɗaya na larabci biyu na larabci uku daga ƙasa ma a rubuta biyar ko shida ko bakwai ƙirga ne kawai lissafi ne daidai take ka ƙirga zai laya biyu uku na boko babu da bambanci to irin waɗannan layin waɗanda ba sunan wani aka rubuta ba kawai wani abu ne aka sa wanda baya ba malaye ba baya da wani abun nan kamar irin lissafin ko wani icce a sassaƙa a ɗaure a ciki ba sunan wani aljani ba wani abu a ciki to hukuncin waɗannan a wajen malaman aƙida hukuncin sa shine haramun ne ɗaure irin wannan laye ko mutum ya ɗaura da fita musulunci ba sai dai ya aikata ta baya irin zunubi to sai laya wanda suka ce asa ita mubah ne babu laifi in kayi babu laifi amma dai ja'iri ne rashin yin ya fi amfani shi ne laya wanda aka rubuta sunan Allah ko aka rubuta wata addu'a daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a karanta don neman kariya ko a karanta wata sura kamar Falaki da Nafi ana karanta su don neman tsari sai aka rubuta su sai aka yi laya da su ko kuma irin addu'o'in nan da annabi ya ce a nemi tsarin Allah da su kamar bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama sai aka rubuta wannan sai aka yi laya ita kadai ne aka sa aka kunshi aka yi laya ko aka yi guru to wannan malamai suka ce babu ne halal ne in an ce halal ne idan ka yi ba kai laifi ba amma rashin yi ya fi amfani amma a ƙarshe matsayin malamai ita ne duba da yadda musulmai suke akwai abin da ake kira a mazhabin Imam Malik yana da wata ƙa'idarsa guda wadda take shahararriya cewa akan bar abin da yake ja'izi ne a musulunci domin me domin tsoron kar a haɗa wannan abin da kuma wanda yake mana wanda yake haram yanzu ba za mu iya kauce malaya ba wadda take shirka ne da la wadda take ta haram ne sai idan mun kauce ma wannan ɗayar wadda take ta halal saboda mai duba da yadda mutanenmu suke wani zai fake da ta halal din sai ya shigo da ta haram wanda kuma yanzu abin da ke faruwa ke sai za su ce gaba ɗaya da annabi yake magana a kan attama'in ne ke man ta'allaka shay'an ukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu to an rataye imanin sa kan abu to sai suke ganin cewa gaba ɗaya barin su ya fi amfani har wanda ta halatta da wani ka karanta addu'a ka yi toba a hannunka ka shafa a jikinka da daddare musamman Falaki da Nafi ko ka yi tobi a ruwa ka sha duk babu laifi ko in ka samu dama ma in addu'an ne in ba za ka iya karantawa ko ba zai iya karantawa ba a rubuta masa wani abu mai tsarki sai a wanke sai a bashi ya sha duk ba laifi duk shekul islam sun halatta wannan amma a nan na tsaya abun nan to wannan shi ne matsala ina fata an fahimta Allah ka yi sa mu dace kuma wannan dai shi ne ɗan abun da zan iya cewa a kan wannan wabillahi taufiq ya kusan manya yau za mu tashi a kan ainihin ƙa'idar da malam ya kawo ta biyu satin da ya wuce mun karanta ƙa'ida wadda take ta ɗaya daga cikin shimfiɗarsa ta biyu a cikin wannan littafi mai tarin albarka satin da ya wuce mun karanta ka'idar da malam yake cewa ubangiji mabuwayi da daukaka ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan ayi masa biyayya shine martaba ta karshe da muka karanta inda malam yake cewa bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakala aljanna ومن أخاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا لن يمك إيلوك وانشره إيلوك يقول إمانا هذا يمك كيك الشيء أبو الجي يقوم الله متاشى كم قال ستبيو ليا أنبتا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم أما ذات يقول المعلم رحمه الله تعالى الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
حسن malan yake cewa ka'ida ta biyu al-masalatu thaniya matsala ta biyu daga cikin matsaloli guda uku da yake wajibi akan kowanne ɗaya daga cikin musulmi ya san su kuma ya yi aiki da su domin su ne masail wanda suke da alaka da aqida kamar yadda muka yi ta maimaitawa ayyukan musulunci na farko shine al-aqaid akan sa ake gina duk sauran ayyukan gabaki daya daga lokacin da aka ce an rasa aqida to kuma duk sauran ayyukan ba za su zauna ba wato ita aqida musulunci tana a matsayin kamar abin da ya shafi foundation wannan su ne ake kira usulul iman abin da ake bukata mutum ya samu a zuciyarsa zuciyarsa kudurce sannan kuma a gaggaban suna aikata to shine malam yake lissafo maka abubuwan da suke wajibi ne dole ne kowane ɗaya daga cikin musulmi namiji da musulma mace wajibi ne matsayinsu kamar matsayin mutumin da bai da lafiya ne a ce a ba shi magani shi ne ke da haƙƙin dole ya sha maganin yana son ya samu sauƙi ba wai babansa ko mahaifiyarsa ta sha magani ba so matsalolin nan da malam ke lissafawa matsala ce wanda take ta tilas kowane musulmi ba a ɗauke masa wato ba a ɗauke ma wani ba dole ne ya san waɗannan matsalolin kuma ya yi aiki da su namiji ne ko mace sai yake cewa matsala ta biyu daga cikin matsalolin da suke wajibi sai ne ce a shirku malaman da suke sharhi suka ce shi ne a shirku shirka wajibi ne kowane ɗaya daga cikin musulmai namiji ne ko mace ya san menene ake kira shirka domin shirka ita ce kishiyar me ita ce kishiyar tauhidi shi kuma tauhidin shine ginshikin addinin musulunci daga zaran an ce babu tauhidi to babu musulunci ke to abinda kuma ke rusa tauhidi shine shirka ina fata ana fahimta so sai malam ya sanya ta tazanto daya daga cikin abaibai waɗanda suke wajibi ne musulmi ya sani don me don kai ya auka a ciki domin idan ya auka a ciki shike nan sai a je lahira ya yi tsammani yana da sallah ko yana da azumi ko yana da zakka ko ya yi aikin haji sai an je lahira sai ya ga babu komai Allah ya sanya su sun zanto haba'an mansura kura abin watsarwa an watsar da aiki saboda me ya yi shirka da Allah a cikin me a cikin tauhidi shi ne sai malam ya ce annallaha la yarda Allah bai taɓa yarda ba kuma ba zai yarda ba a da bai yarda ba a yanzu ba zai yarda ba kuma nan gaba ba zai yarda ba annallaha la yarda lallai Allah bai taɓa yarda ba an yushraka ma'ahu ahad a yi tarayya da shi da wani abu fi ibadatihi a cikin bauta an kawo aka ce an yi shuraka ma'ahu ahad an nakira fi siyaƙi sharɗi suka ce tufidu al-umum, an kawo sharadi kuma aka kawo kalma wadda take ga tanan guda daya, an kawo ta matsayin nakira. To wannan yana nuna kenan kowane irin abu ne in dai an bashi haƙƙin Allah, to Allah bai yarda da wannan ba. A cikin mutane ne aka dauki wani aka bashi haƙƙin Allah, Allah bai yarda ba. A cikin mala'iku ne Allah bai yarda ba. A cikin annabawa ne Allah bai yarda ba. A cikin manzanni ne Allah bai yarda ba. A cikin waliyai, a cikin shehinai, a cikin kowane ne idan aka dauki haƙƙin Allah aka bashi, to an yi shirka, kuma Allah bai yarda da wannan ibada ba, kuma ba zai bada lada a kansa ba. A madadin haka ma duk saurin ibada kuma ta ruguje ga bincika. Shi ne ma'anar annallaha la yarda an yushraka ma'ahu, Allah bai taɓa yarda ba a yi tarayya da shi ahadun, wani abu daga cikin halitta. Fi ibadatihi, a cikin bautarsa. Duk abin da aka ce haƙƙi ne na Allah, to shi kaɗai ake so a bai wa Allah. Ko da ka bai wa Allah kashi 99.99 ɗin sai ka ɗauka ka ba wani, to Allah ba ya son wannan aikin. An fahimci wannan? Sai malam bayan ya yi ijimali sai ya yi tafsiri. Sai ya ce la malakun muqarrab, wannan tarayyar da za a yi da Allah a cikin bauta, Allah bai taɓa yarda ba a haɗa shi da wani. Wannan wanin mala'ika ne makusanci, Allah bai yarda ba. Wala nabiyyin mursal, haka Allah bai taɓa yarda a yi tarayya da shi a cikin bauta ba da wani daga cikin mala'iku, daga cikin annabawa ko manzanni waɗanda Allah ta'ala ya tuno. Wato ko da annabawa da manzannin Allah da Allah ya turo, to Allah bai taɓa yarda a yi tarayya da shi ba a ce a ɗauki haƙƙinsa a basu, Allah bai taɓa yarda da wannan ba. Malai ce waddalilu qauluhu ta'ala, dalilin faɗin wannan magana shi ne faɗin Allah ta'ala ya ce wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Allah ya ce wa annal masajid, malamai suke suna da fassara biyu akan wannan aya. Fassara ta farko suka ɗauke shi al masajid bi ma'ana al makan, wato dukkan wuraren da ake yin bauta Allah bai taɓa yarda a haɗa shi da wani a cikin wannan wurin ba. In dai nan an ce wuri ne da ake bautata mu Allah, to Allah bai taɓa yarda kuma a bauta mu wani a wurin tare da shi ba. Wasu kuma suka fassara shi da cewa al-masajid ana nufin gaban da ake yin ibada da su. Gaban da ake yin ibada da su kaga gabai ne kusan guda bakwai. Akwai hannuwa guda biyu, akwai gwiwa guda biyu, sannan kuma in ka haɗa akwai yatsun ƙafa guda biyu, sannan kuma in ka haɗa akwai goshi, akwai hanci. Waɗannan gabai guda bakwai Allah bai taɓa yarda ba a yi tarayya da shi cikin rusunawa a kansu da niyyar bautar wani wanda ba Allah ba. Ina fata Allah fahimta. To ayar kuma duk za ta ɗauki duka guda biyun gaba ɗaya. Allah bai taɓa yarda ba a bautata ma wani da gaban da shi Allah ya halitta a wurin da kuma Allah ne kawai ake bautata ma wa. Allah bai taɓa yarda ba. Kenan an toshe dukkan wata ƙofa. In kana a masallaci ba za ka bautata ma wani wanda ba Allah ba sai dai Allah. In kana tunanin ka koma gida, to gaban da suke jikinka ai Allah ne ya halicce su ba kai ka halicce su ba, to Allah bai taɓa yarda ba kai tarayya da wani ka bautata ma wani da waɗannan gaban da Allah ya halitta. Ina fata kun fahimta. Sannan a gaba suka ce kalmar fala tad'u, kada ku bautata ma wani. Suka ce wannan addu'a'u tana kasuwa kashi biyu. Su ce akwai addu'a'u matsala, akwai addu'a'u ibada. idan suka ce addu'a matsala ana nufin addu'a ya ubangiji ba mu ruwa ya ubangiji ba na arziki ya ubangiji agazanni ya ubangiji taimakanni ya Allah kai kade nake neman agaji a gare ka arziki cin nasara ba da kariya ba da nasara a cikin dukkan komai wannan haƙi ne na Allah in an tashi to shi kadai ake roƙo ina fata ana fahimta wannan addu'a matsala kenan shi yasa wurare da dama ya ambace su a cikin alqur'ani yace amman yujibul mutarra idza da'a wace ansa addu'ar wanda yake cikin damuwa lokacin da damuwa ta dame shi shine Allah a ƙarshen ayar Allah ya ce a ilahumma Allah kuna da wani wanda ba Allah ba wanda ke ansa muku a Allah ne kawai a wani wurin ya ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum a nan ana nufin addu'a ya Allah ina fata ana fahimta Allah zai manta da ku zai fita daga cikin sha'aninku ba don addu'o'i da kuke yi ba ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya cikin dare da rana a wani wurin Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum a wani wurin Allah yake wa idza salaka ibadi anni fa inni ujibu da'awata da'i duk wannan yana nufin addu'a wanda zaka daga hannu to wannan addu'ar wanda zaka kira Allah a jife yayi maka wani kunci ko ya baka nasara ko ya baka arziki ko ya baka lafiya wannan ba wanda ke yin sa in ba Allah ba in ka kira wani wanda ba Allah ba to kai shirka an fahimci wannan saboda haka ba da haihuwa ga wanda bai haihu ba waye ke ba da haihuwa to yayin da ka je wajen boka sai a ce kai tarayya da Allah baka yadda Allah ke ba da haihuwa ba ke waye ke ba da arziki Allah yayin da ka je aka yi ma tsafi sai ce to shikenan kai ban kwana da musulunci domin Allah shine kawai mai bada arziki duk arziki yana a hannun Allah bai bayyana shi a hannun wani ba inda yana hannun wani to ai da bai tsaye ne kawai mutane daban ne kawai waɗansu yan class of people ne kawai za su zanto su ne masu arziki haka abin da ya shafi kashewa da rayawa karayar arziki duk wannan aiki ne na Allah to in ka tashi kana neman a taimake ka akan wannan Allah kawai ake kira in ka kira wani wanda ba Allah ba sai a ce kai shirka ina fata kun fahimta shi yasa wanda ya kira aljani ko kuma wanda ya je wajen boka ko mutumin da ya je kabarin wani shehi yana kwance a kabarinsa sai ya je wajensa yana roƙon ya azurta shi ko ya taimake shi sai a ce ya yi shirka don Allah da kansa a cikin alkur'ani yake cewa innal ladhina tad'una min dunillahi sai ce ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin yace duk waɗannan waɗanda kuke roƙo addu'a anan waɗanda kuke kiransu waɗanda ba Allah ba cikin abin da ba wanda zai iya yi sai Allah Allah yace ibadun amsalukum bayi ne fa kamar ku sai Allah yace fad'uuhum to ku kira su din falyastajibu lakum fa ansa muku mana in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya to babu bambanci da mutumin da ya kira wali da mutumin da ya kira shehi da wanda ya kira gausi da wanda ya kira annabi da wanda ya kira mala'ika da wanda ya kira wato aljani da wanda ya kira ya durkusa ya yi malaka da uzza sujjada da wanda ya kultivim da wanda ya je kabari ya ciro wani abu aka yi masa tsafi don ya samu kuɗi dukkanin su waɗannan layin su guda mushrikai ne ina fata kun fahimta ko babu da bambanci inda bambancin yake kawai annabawa da salihan bayi su ba su ne suka yi umarni da abauta musu ba ranar kiyama sun riga sun kubuta amma sauran waɗanda su suka kira abautata musu kamar aljani kamar wanda ya nemi agaji da aljani kamar wanda ya je wajen boka kamar wanda ya tsafi kamar wanda ya kultivim to duk waɗannan ranar tashin kiyama da su da abinda suka bauta tamawa din gaba daya antum Allah ta'ala yake cewa ga ku da abinda kuka bauta tamawa gaba daya za ku tarayya ne a cikin azaba amma bayan Allah na kwarai ba to Allah zai exonerate za a kare su shi yasa Allah yake wa yawma yahshuruhum wama ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adallaltum ibadi haula am hum dallu sabil mala'iku da salihan bayi za su ce subhana sarki ya tabbata a gare ka Allah zai ce ku ne kuka ce waɗannan su bautata muku antum adallaltum ibadi haula ku ne kuka fitar da waɗannan bayin nawa am hum dallu sabil bayi za su ce subhanaka ma kana yanbaji lana an nattakiza min dunika min awliya walakin matta'atahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura Allahu akbar za su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ma kana yanbaji lana bai dace a gare mu ba an nattakiza min dunika min awliya a ce mu mai da wasu su rantsu wani wanda ba kai ba su riƙe shi ya zanto shi ne majibinci su babbautata maka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ya za mu wannan ka sassaba bari dai ka ji yadda su daɗi da su da ubanninsu sun sha iskar duniya ga lafiya ga kuɗi hatta na su zikira har suka manta wannan tunatarwar da aka yi musu a cikin alkur'ani dai suka ɗauka an ana wannan karatun ma ai wato abin nan ake musu wani ana yi musu wannan wai zambo ake musu gugar zana ake musu matta'atuhum wa aba'ahum da su da ubanninsu na farko hatta na su zikira har suka manta alkur'ani wa kanu qauman bura suka zanto mutane ne halakakku wannan bayin Allah na kwarai ansar da za su baye kenan su ne annabawa kama annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda bayan tafiyar sa ake masa me ake bautata masa ta ƙarshen suratul ma'ida ma ta gaya mana shi da kansa Allah zai tsaye da shi a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ila aini min dunillah ala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtum fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta allamu wa anta ala kulli shay'in shahid a ƙarshe zai ce in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al hakim ya salam kage ya cire kansa ke an fahimci wannan to wannan ke shi yasa malam yake cewa ubangiji bai taba yarda ba nan da yace la malakum muqarrab Allah bai taba yarda a tarayya da shi ba hatta da mala'ika makusanci shi yasa addu'a a can gurin malamai suka ce ma'ana ce guda biyu wanda muka yi magana shine addu'a u matsala a takaice duk abin da yake Allah ne kawai ke iya yi idan ka kira ko da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai shirka anan ne ake cewa ahlus sunna ba sa son annabi su yan bid'a so suke kowane abu ma kawai ta dangana ma annabi da haƙƙin annabin da na Allah duk ta dangana ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke faɗa a wajen maulidi ga yanar muna ji shi kawai in kana son a komai ma kawai ka yi tun da kai masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah daban haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam daban kowanne yana da haƙƙinsa abinda Allah ya turo annabi ya rubuje kenan shine me kiran wani wanda ba Allah ba cikin abinda Allah ne kawai ke iya yi to wannan fuska ta farko ke ko su ce addu'a'u ibada in sun ce addu'a'u ibada abinda suke nufi shine yin abin da ya shafi bautata ma Allah ya shafi irin abin da mutanen Lata da Uzair hanbal suke za su zo su ruzuna gaban gunki ya shafi irin abin da yan kultism suke da masu aljinin gargajiya da masu zuwa kabari da masu bauta aljani za su sharadanta musu wani aiki wanda sai in sun yi ne za su biya musu bukata wannan aikin shine ake kira da ibada kama aljani ya sharadanta cewa a samu bakin taure a yanka idan an yanka shi jinin yake so to wannan aikin shine shirka shine ibada Allah kawai ake yin yanka domin shi inna salati wa nusuki wa mahayayi wa mamati lillahi rabbil alamin ko aljani ya shara'anta cewa in kana so in biya maka bukata to cikin salloli guda biyar ka bar yin guda daya wannan hana ka da yayi to umurni ne ya zama me ya zama haƙƙin Allah ne baya da haƙƙi a cikin wannan sai ka daina yin sallah guda daya shikenan kai masa biyayya kai tarayya da Allah ke Allah ya ce ayi biyar wani sai ya ce kai uku ko ya ce kai hudu ko ya ce in ka zo kawai in za ka shiga sallar kada ka yi alwala shi yasa mafi yawan ƴan tsibbu za ka ga ko dai bai alwalan ko a cikin sallolin akwai guda ɗaya da ya skeptic ba ya yi ko kuma bai wankan janaba shi yasa za ka je suna tawari in ka je wajen boka za ka ga yana tawari a haka za ka ga matan birni da matan alazai suna tuturuwa kuma ta sa wani turare yana tashi shi kuma aljani kanshin turare ne ba su shi doyi yake so za ma kazami ba shi yasa aka ce in za ka shiga toilet ka nemi tsarin Allah saboda suna nan saboda nan ne wajen kwance su aka ce kar ka yadda ka zauna a kan bola shi yasa duk mahaukacin da ya zo mahaukaci timurin za ga bola nan ne wajen kwanansa don nan ne aljani suke shi za aka ce ka nisanci mai kango wanda ya shekara goma shekara biyar shekara shida an gina babu kowa kar ka shiga ka ce za ka yi kashi akwai aljanuwa ciki matsiyata in sun yi iskancin zuwa cikin to nan suke tafiya aka ce kar ka riga kowa shiga kasuwa kar ka zama kuma na ƙarshe wanda zai shiga domin in ka zama na farko to su kuma lokacin da kuka bar kasuwa su kuma a lokacin suke cin kasuwa su yanzu zai dare to kai ne na ƙarshe ina fata Allah fahimta to duk waɗannan dokokin da suke shara'antawa ɗin shine ibada ina fata kun fahimta to duka guda biyun aka ce kar kai wa kowa sai Allah ko dai addu'a'u matsala mu ɗauke ta addu'a na yin addu'a haka ko addu'a'u ibada irin ka rusuna a baka umarni ka bi ko a hana ka ka yi kuma da sunan ana kana so ne ka ci nasara a kan wani abu ko a biya maka wata bukata cikin abin da Allah ne kawai ke iya yi to duka biyun Allah ya kori ya ce wa annal masajida lillahi sai ce falata da umar Allah ya ahada kun fahimta wannan ayar ko wannan nukulan da malam ya kawo tana nuna kenan ashe kishiyar tauhidi shine shirka ita kuma shirka ubangiji bai taba yarda da ita ba shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka ya nuna cewa dukkan abin da Allah ta'ala ya hana to bai yarda da shi ba kuma baya son sa ina fata kuna fahimta yanzu menene Allah ya hana shine shirka menene shirka tarayya da Allah a cikin me a cikin abin da yake Allah ne kawai ke da haƙƙi a kansa ina fata kun fahimta in kai wannan to kai tarayya da Allah to Allah bai taɓa yarda da wannan ba shi yasa Allah ce in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr in takfuru in hukuka kafirce to ku sani fa inna Allah ganiyun ankum Allah ya wadatu gabalun sai ce me wala yarda Allah bai taba yarda ba li ibadihi al-kufr a ce bayan sa sun kafirce masa Allah bai taba yarda da wannan ba in dai kai kafirci to ku raba gari ga Allah shi sa Allah da ya ambaci munafikai a cikin suratul tauba wadanda suke neman uzuri in annabi ya zo zai tafi yaki zai ce wa inna buyutana awra annabi zai ce ku koma gida ko kam an yi maku izini nan ko munafikai ne ba wani al'aura da manzo Allah ya dawo a gazwatu tabuk sai suka zo kuma suna sake ba da uzuri Allah ya ce in taradu ankum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin fa in taradu ankum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin in har sun gaya muku uzurin su na ƙarya ba bincike kuka ce kun yarda da su to fa Allah ba ya yarda da mutane waɗanda suke fasikai me yasa suka zama fasikai saboda sun yi aikin da Allah bai yarda da shi ba ina fata kuna fahimta ku gane ubangiji ma akwai bambanci tsakanin abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi da kuma abinda Allah ya kasantar da duniya a kai Allah ta'ala ya halicci mutane guda biyu huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min haka Allah ya so duniya wani ya kafirce wani kuma ya zama mai musulmi haka Allah ya halicci duniya fa amma me Allah ke so Allah yana son musulunci baya son kafirci shi yasa yace in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum in kun kafirce to Allah mawalaci ne gabanin ku wala yarda li ibadihi kufur Allah bai taba yarda bayan su kafirce Allah bai taba yarda ma bayan su kafirce ba ina fata kuna fahimta amma tare da cewa da kafircin da musuluncin ba wanda zai iya yi sai idan Allah ya ga dama to Allah ya ga dama ne sai mai kafirci yake kafirci amma ba Allah bai yarda da kafirci ba baya son kafirci ina fata kuna fahimta shi yasa waɗannan abubuwan guda biyu su ne dalilin da yasa Allah ya aiko duk annabawan da aka aiko da manzanni an aiko su saboda waɗannan dalilan guda biyu su rushe kafirci da shirka su yanke ta tun daga ƙarƙashinta saboda asalin halittar bayi ubangiji ya halicce su ne a kan mai fidira shi ne ubangijinsu kuma shi ne abin bautarsu to amma da suka zo sai shaitan ya zamar da su wasu suna bauta ma Allah wasu kuma suna bauta ma wani wanda ba Allah kaga sun yi kafirci kenan shi yasa Allah ta'ala yake wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa qatiluhum ku yaƙe su umarni ne har yaushe za ku daina yakin su hatta la takuna fitnatun ku yaƙe su har yanzu to ba a samu shirka ba alfitna malaman tafsirin ce shine shirka wa yakuna ad-din kulluhu lillah addini yanzu to gabaki ɗayan sa Allah ne kawai ake bauta samu ashe wannan shine dalilin aiko annabawa da manzanni duk sauran abin da mutum zai yi a musulunci in dai babu wannan a cikin zuciyarsa to shikenan babu musulunci sallar ka da azuminka duk ba za su tsaya ba ina fata ana fahimta shirka tana da girma ƴan uwa musulmi shi yasa dukkan abin da bawa zai aikata na zunubi ana sarin in Allah ya ga dama in shi musulmi ne Allah ya taimaka Allah da kansa ya kira bayinsa waɗanda ke zunubi ba waɗanda ke shirka ba waɗanda ke zunubi ba waɗanda ke kafirci ba waɗanda ke zunubi ba waɗanda ke munafunci ba ba waɗanda ke kafirci ba ba waɗanda ke shirka ba waɗannan classes guda uku an cire su daga cikin bayin Allah waɗanda Allah ya kira masu zunubin da ba su kai kafirci munafunci da shirka ba Allah ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim sai la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba ya salam an cire waɗancan daga cikin bayin Allah yake ya ibadi alladhina asrafu ya ku bayina da kuka yawaita barna da zunubi a bayan kasa sai yace la taqanatu min rahmatillah kada ku dade tsammani daga rahmar ubangiji jami inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a allah yana gafarta zunubi ga baki daya anan an cire mushriki an cire munafiki an cire kafiri saboda asalin su sun yi tarayya akan abu daya shine mai kafirci sai aka cire su don su ba su cikin bayan Allah Allah ya nuna su a tare su ukun a wuri guda a aya daya sannan kuma ya rarraba su kowanne aka ambace shi da kambun sa na kafirci aka ce wuta zai shiga wanda suke mushrikai aka yi musu alƙawarin azaba in ba su tuba tun daga duniya aka ce su kan ba za su fita ba Allah ta'ala ya faɗa wurare guda biyu Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima anan cikin dai suratu ali imran a cikin suratul nisa yace faqad dhalla dhalalan bayi Allah yake lalle Allah baya gafara ga dukkan wanda ya mutu yana yin shirka ina fata kun fahimci me yin shirka duk mutumin da ya mutu idan ya zo yana da matsala zai tsaga hannu ya kira wani ko zai kira aljani ko zai kira wani shehinsa ko zai je kabarin waliyinsa ya kira na kabarin ya taimake shi cikin abinda Allah kawai ke iya yi to wannan Allah ya ce Allah fa baya gafarta ma duk wanda ya mutu yana irin wannan aiki sai Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika amma abinda bai kai shirka ba Allah zai iya gafartawa amma shi ma fa liman ya sha'u ga wanda ya so sai Allah ya cigaba ya ce wa man yushrik billah dukkan wanda ya tarayya ga Allah faqad dhalla dhalalan hakika ya bace bacewa wanda take mai nisa ina fata kun fahimta to kaga wannan an ambaci waɗanda suke shirka kuma aka haramta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa da dukkan salihan bayi da dukkan muminai aka haramta musu su roƙi gafara Allah ya gafarta ma wanda ya mutu yana yi shirka ma kana linnabi wallazina amanu an yastaghfiru lilmushrikin ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بيداتي غا النبي با بيداتي غا وندي إيماني با سوچي ذا سلوك غافرا غا وندي يموت ينا تاليا غا الله با يم أبندي يبين أغريم چه ويموت ينا كابري يموت ينا تموتات وبيداتي بك چه الله يجيكاوما ashe kaga al'amarin shirka babba ne dan uwa musulmi saboda haka dole kowa ya kokari yaga cewa ya ko san menene shirka Allah ya faɗa akan harshen annabi Isa alaihi salatu wassalam yace ka gaya musu innahu man yushrik billah wanda bai tarayya ga Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna hakika Allah ya haramta masa aljanna wama awahu an-nar wama lizalimina min nasir muku masa ita ce wuta azzalimai su ne mushrikai ba su fa da mataimaki idan Allah ya kama su azzalimai su ne mushrikai ba su da mataimaki ka gani yace ya haramta masa mai aljanna to kuma a lahira gida biyu ne in bi ba same ka aljanna ba to kana a ɗayan gidan Allah ta wuce duka wannan ga wanda ya mutu yana yin shirka malamai sun yi ittifaki ga baki ɗaya babu saɓani babu saɓani a tsakanin malamai na duniya kakaf sun yanda waɗanda suka fi kowa daraja a cikin halittun Allah su ne annabawa a cikin annabawan kuma waɗanda suka fi su su ne manzanni a cikin manzannin kuma waɗanda suka fi su su ne guda biyar suratul ahzab da kuma suratul shura Allah ya ambace su ubangiji ya ambace annabi Nuh ya ambace annabi Ibrahim ya ambace annabi Musa ya ambaci annabi Isa, ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza akhadha Allahu minan nabiyyin mitsaqahu wa minka wa min Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa, sayce an aqimu wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan والذي أهوينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأنهم غدابير تنباوا أن يكيس درجة دك حالتا دا الله تو أتكم غدابير تنكما باوا أن يكيس غدابير درجة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكما النبي صلى الله عليه وسلم النبي إبراهيم الله يتي واتخذ الله إبراهيم shi da kansa annabi a wurare da dama Allah ya ce masa mun yi wahayi zuwa gare ka ka bi hanyar annabi Ibrahim summa ahwayna ilayka an tattabi' millata Ibrahim hanifa to a cikin waɗannan guda biyun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi darajar sa kafi ta annabi Ibrahim to amma duk da darajar su ku duba abin da Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-fasidin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin yace walaqad haqiqa uhiya ilayka mun maka wahayi kai wannan annabi wa ila alladhina min qablik mun yi wahayi ga waɗanda suka zo gabaninka me muke wahayi la in asharaka wallahi idan kai shirka da Allah la yahbatanna 'amaluka wallahi da Allah ya ruguza aikinka wala takunanna min al-qasirin kuma wallahi da ka zanto daga cikin nasara to waye kuma zai yi shirka ya zauna lafiya wane ne kuma zai yi shirka ya ce wai ya tsaya annabi ya kare shi shi da kansa annabi ga abin da Allah ya gaya masa kai sai kai shirka ka ce wai ka tsaya bayan annabi wani ma ya ce ya tsaya bayan Fatima wani kuma ya ce ya tsaya bayan Husaini to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da annabi ya gaya masa ba shi kadai ba annabawan gaba daya ya ce mun masu wannan wahayi cewa in suka yi shirka za a rusa aikin su ga baki daya duba suratul ma'ida abin da Allah ta'ala ke gaya masa Ubangiji suratul Maida Ubangiji ya jero suratul Anam Ubangiji ya jero annabawa guda 18 tun daga fadin sa wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi har zuwa ƙarshe yace waɗannan annabawan gabaki daya walau asharaku lahabida anhum ma kanu ya'malu wallahi da sun yi shirka da Allah ya rusa aikin akwai annabi Ibrahim akwai annabi Musa akwai annabi duk 18 nan alarrabe kenan a can su ayar da muka karanta a cikin suratul Zumar a dunkule kenan duk an yi wahayi a gare su in suka yi shirka Ubangiji ya ce za mu ruguza aikin su gaba ki da to kai waye yau yi shirka kuma ka zauna lafiya wannan shine danger da ake guje wa mutane shine hatsarin da ake kallon mu mutane sai a ce aiki kaza shirka ne sai wani ya ce a kan shaida Allah ka rubuta su su komi shirka shirka shi kudi yake so saboda haka ya ji an ba shi kuwar gona ko kun san kuwar gona nan waje jan ba ku sani ba saboda ba maguza a nan waje jan sai kasa Hausa a kasa Hausa ko wani gunkin su da suke ce ma kuwar gona su ne suke yin sa na tsafi wasu abubuwa ne za su baka sauyoyin itatuwa da wasu abubuwa na tsafi da shirka na aljani sai ka zo ka sa wannan abun ka sai sabuwar tukunya ka sa a ciki to shikenan sai a ce to sai kai alkawari a gaban gunkin wani irin jini za ka rika bashi jini na mai kafa hudu ko jini na mai kafa biyu in ka ce jini na mai kafa biyu to shikenan jinin mutum kenan to da wanne za a fara ne da wanda ka fi kauna a rayuwarka wani sai ya bada kuwace kuwarsa zai bayar wani sai ya ce kubansa zai bayar wani sai ya ce a matarsa wani sai ya ce a babban ɗansa aljani ya dubo wanda ka fi so sai a ce shi za shi kawai aljani yake so shi a jinin sa to in kai ko sakin din sa ka bayar da shi to shi ce shi ke nan sai a wayi gari kawai aljani ya zo ya tsotsa jinin sa mun baya ga kariya ta tauhidi shi ke sai a gama da shi to daga nan sai ka samu kuma wata dabba mai kafa biyu ko kaza ko abun nan sai ka yanka sai ka ta yankawa cikin wannan kwatanniyar cikin wannan kwatanniyar kana yankawa duk bayan sati wani bayan wata to idan aka kai wani adadi wannan jinin ya taru zai zama tsutsa in ya zama tsutsa tsutsotsin za su ci cin abu kansu ana tafiya kana ta zuba jini har dai zai zama wata irin halitta to sai ka ɗauke shi sai ka kai shi gonar da kake so in ka kai shi gonar sai ka yi masa ɗan wani wuri ka ɓoye shi a ciki shi ke nan in gonar za ka yi dami goma ne yanzu dami 200 za ka yi in yana ciki sai uwar gona ke to kaga wani nau'i ne na cultivating ko wani nau'i ne na cultivating to wannan an wayi gari musulmi da yawa saboda jahilta addini da suka yi sun tafi suna ta karɓo irin waɗannan abubuwan yanzu kuma maganar da ake yi ta wani yana kiran sallah in yawa yana ɗauka hankali yanzu da yawa kaga daga cikin ƴan siyasa ai duk irin wannan tsafin ne ake yi musu ba za ka ci nasara ba sai an maka kaza kana ka ci nasara ku samu kasadin Sheikh Kabir Gombe duk za ku ji yana ta kawo labarun wasu bokaye waɗanda suke ba shi labari a kan irin shirkar da ake wani za a ce sai amfani da mahaifiyarsa kuma ya ce aljani ne wani za a ce sai ya yi luwaɗi aljani ne bai da bambanci da wakil gwangonan wani kuma laya za a ba shi kawai da waɗansu haɗa-haɗa wasu wani ƙahon rago wani gashin abu ya zo ya binne wani kuma wani babban ma'aikacin gwamnati ne kawai za a ce gidansa kawai sai an wanke kafin ya shiga ko ofis ɗinsa an binne wani abu saboda haka kai ya shiga sai an zo an aiki to duk wannan abun shi ne shirkar ina fata fahimta to annabawa da kansu aka ce in sun yi shirka za a ruguza ikinsu Allah ya ce ma annabinsa ka ce inna salati wa nusuki wa mahayayi wa mamati lillahi rabbil alamin sai ce la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin la sharika lahu shi kadai yake duk addinin da Allah ya sauka a bayan kasa abinda ya fada da shi kenan shirka da tabbatar da tauhidi a tabbatar ma Allah abinda yake shine haƙƙinsa farkon doka a cikin bible har yanzu tana nan shine ya bani isra'ila ku sani Allah nan naku guda ɗaya ne kuma shine abun bauta ka duba abinda suke kira the first commandment of Moses a cikin bible dokoki guda goma na farko da aka baiwa annabi Musa alaihi salatu wassalam doka ta farko ita ce me ita ce bautata ma Allah ke tsaya ka a tarayya da shi amma da kikan jahilan ga yanan kullum mutum zai zo ya durkusa a kan mai gunkin da ya sassaka na annabi Isa ya ce to ya ubangiji ga mu dai mun zo a cikin addinin yahudawa a cikin at-talmud suna da littattafai guda biyu akwai at-talmud akwai kuma in sun ce at-talmud wato maganganunsu wanda ba a rubuce ba da kuma abin da suke kira sabon tsohon alkawari doka ta farko a ciki shine bautata ma Allah shi ɗaya ba tare da an yi tarayya da shi to annabi sallallahu alaihi wasallama ma doka ta farko umarni na farko a cikin alkur'ani wani umarni ne shine bautata ma Allah shi ɗaya Allah ta'ala in ka duba suratul ayat da ke suratul fatiha a cikinta gabaki ɗaya babu umarni in ka zo suratul baqara Allah ya raba mutane kashi biyu kashi uku aka ambaci musulmai tantagariya da sukofinsu a cikin ayoyi guda uku ko hudu aka ambaci kafirai tantagariya tare da sukofinsu a cikin ayoyi guda uku ko hudu aka ambaci munafukai bayan an gama ambatan munafukai tare da sukofinsu sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutanen duniya gabaki daya ittaqu rabbakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض هديوا ارشي الله يفي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ku bauta kama Allah shi daya sannan ka ku sanya masa kishiyoyi Allah ta'ala ya ambaci aya guda daya yace wanda malamai ke cewa ayar da take magana akan haƙoƙi guda goma wannan ayar akwai irin ta a cikin me littattafan dukkan Allah ya saukar a cikin suratul baqara Allah ya ba mu labarin bani isra'il yace an yi alƙawari da su me akai alƙawari da su an yi alƙawari da su su bautata ma Allah shi daya kuma in sun tashi magana su faɗa abin da yake na daidai to wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila fa la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini la ta'buduna illa Allah kada ku bautata ma wani kun ba Allah ba kaga an kore me bautata ma dukkan wani wanda ba Allah ba a cikin me alƙawari akai da su yahudi da nasara a cikin suratu ali imran a cikin suratul nisa ayar da ake kira mai haƙoƙi guda goma haƙƙi na farko haƙƙin Allah ne wa'budullaha wa la tushriku bihi wa'budullaha ka bautata ma Allah shi daya wa la tushriku bihi shay'an kada kai tarayya da shi gaba kenan duk haƙƙin da yake na Allah ne ka bashi shi daya an fahimci wannan abinda ba a yarda da shi ba shine ka raba haƙƙin kana baiwa Allah wani ɓangaren haƙƙinsa wani ɓangaren kuma kana baiwa wannan shine ba a yarda ba an ji za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi wannan duk haƙƙi ne na Allah to amma da ka zo wajen takararka sai ka ɗauka Allah ba shine mai ba da mulki ba bayan kuma Allah ya ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha kai sai ka dauka Allah ba shine mai bada mulki ba ya kace ga wajen boka Allah shi ke bada arziki dan yace wa fis samai rizqukum yace wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر شيكي بعد ارزقي كاي سي كتفي وجن بوكا اما كما ان غنك ده مسلاكي ا مسلاكي in lokacin haje da umara ya zo za a ganka ka tafi umara har ka dawo da charbi mai kwaya 15 kana ja amma kuma matsala ta tashi ka tafi wajen boka shikenan ka raba haƙƙin Allah kenan Allah kuma yace wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a je ka cikin suratul an'am akwai ayar da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk wanda ke son ya ga wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan ta wasiyar da Allah ya yi ma Annabi kuma Annabi ya mutu akan ta kuma ya yi ma al'umma wasiyya to ya je cikin suratul an'am wasiyya ta farko Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum sai ce Allah tushriku bihi shay'a ita ce wasiyya farko Allah ya ce ku zo in karanta muku abinda Allah ta'ala ya haramta muku aikatawa Allah tushriku bihi shay'a kun ku tarayya da Allah da komai je ka cikin suratul isra dokoki guda 14 Allah ya lissafo wanda waɗannan dokokin su sun yi kama gaba ɗayansu su ne abinda aka gaya ma Moses abinda suke cewa ten commandments of Moses in ka duba babu bambanci doka ta farko Allah ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangiji ya zartar da hukunci kar a bautata ma wani wanda ba Allah ba shi yasa duk annabawan abinda suka karanta kenan ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه annahu la ilaha illa ana fa'budu. Saboda haka mu fahimci tauhidi. Tauhidi shine magangara bayan Allah wanda zai sa a karba ko a zubar da aikin ka. Duk abin da yake haƙƙi ne na Allah ka tabbatar masa. Amma duk abin da kake yi in ka rasa tauhidi, wallahi aikin naka ma Allah ba zai karba ba. To ya hakuri, an ce saura minti biyar. Hadisin Abdullahi dan Abbas, a hadisin ingantacce, ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Mu'adh bin Jabal. Ma'ad bin Jabal yake cewa, bari in karanta muku shi da abin nan dinsa. Ma'ad bin Jabal yake cewa, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala himarin. Na kasance ina tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya goya ni a bayan jakinsa sallallahu alaihi wa sallam. Shi yafi kowa, amma kuma gashi akan jaki. Shi wannan jakin yuqalu lahu Ufayrun. Ufayrun sunan jakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda sunan tagowarsa Al-Qaswa. Allahu akbar, Allahu akbar. Yace na kasance Annabi ya goyo ni akan bayan jakinsa wanda ake kira Ufayrun. Fa qala, sai yace, ya Ma'ad. Yace labbaika ya Rasulullah. Shi yana kan jakin, ko Ma'ad ma na kan jakin. Allahu akbar. Aka sake tafiya, ya sake cewa ya Ma'ad. Yace labbaika ya Rasulullah. Ka duba wannan sahabin, ka duba darajarsa. Amma shi ne a yau ake kiran sunansa ana zaginsa. Ya musulmai, ba za su gamu da bala'i ba a cikin ƙasarmu. Yanzu ba ka duba yadda ake yi, yadda waɗanda suka yi ilimi da waɗanda ba su yi ilimi ba, yadda kowa ke kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda mutum yake fata ya yi mafarki kawai ya ga Annabi, a mafarki fa. Mutum yake fata, yake addu'a, Allah ya sa ya gan shi. To shi wannan ba a mafarki ba, ya gan shi, bayan ya gan shi ma har ya tsauke shi a kan bayan jakinsa. A haka suna tafiya, ya kira sunansa sau biyu. Kira na uku yake, ya Ma'ad bin Jabal. Yake labbaika ya Rasulullah, labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah. Yake fidaka ummi wa abi, fidaka abi wa ummi. Yace fansar ka shine mahaifiyata da babana, zan bayar da su a bisa tsira. Sai manzo Allah yace masa, hal tadri haqqallahi ala ibadihi, shin ko ka san haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa? Wama haqqul ibadi ala Allah, da kuma haƙƙin da bayi suke da shi akan ubangijinsu? Qultu, sai Ma'ad bin Jabal yace, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah da annabinsa su ne mafi sani. Allah shi ban sani ba, ya manzon Allah. Qala, sai manzon Allah yace, inna haqqallahi 'ala al-ibad, fa inna haqqallahi 'ala al-ibad, haqqin Allah akan bayinsa, an ya'buduhu, su bautata masa shi daya, wa la yushriku bihi shay'an, kada su tarayya da shi da wani abu. Ashe duk abin da musulmi zai yi haƙƙin Allah na farko shine ya bautata ma Allah, kada ya kuskure ya tarayya da shi, inda yana zara rahmar Ubangiji. In kuwa duniya yake so, to sai dai sai, kamar yadda ga suna ana ta yi, sai mutum ya ɗauka cewa ai ba wani abu, kawai yana shirkarsa ga kuɗi na ta banta ma yana ta zuwa, haka ake ta tafiya, an kwanaki suna ta karewa, sai ya shiga kabari sai ya ga ai shi kawai ba komai. Ai sai ga mala'ikun ma da za su yi tambaya, sun ƙi zuwa, kawai wuta ce a cikin kabarin kawai. Dan dama musulmi ne ake ma tambaya, wanda ba musulmi ne a zuwa ba. Allah ya ce, fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazanan, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hataman, thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Ya salam. Sai Ma'ad bin Jabal, manzo Allah yace, wa haqqul ibadi ala Allah, haqqin Allah kuma aka haqqin da bayi suke da shi akan Allah, Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'an. Allah ba zai yi azaba ga dukkan wanda ya mutu bai tarayya da Allah da wani abu. To duk wanda ya mutu yana mai ikirarin tauhidi a cikin zuciyarsa, Allah ba zai masa azaba ba. Wannan haƙƙi ne na bayi akan Ubangiji. Shine kada yayi azaba ga dukkan wanda bai tarayya da shi da wani abu. Ga wani hadisi har yanzu, shine hadisin Ubada bin Samit. Yace cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai shahida Allah ilaha illallah, duk wanda ya shaida cewa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah, wahadahu shi kadai, la sharika lahu baya da abokin tarayya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma annabi Muhammad manzon Allah ne kuma bawan Allah ne, wa anna isa abdullah, kuma annabi isa bawan Allah ne, wa rasuluhu kuma manzon Allah ne, wa kalimatuhu alqaha ila maryam, kalmar Allah ce wanda Allah ya jefa a cikin maryam, wa ruhun minhu kuma ruhin Allah ne, wal jannata haqqun kuma ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ne, wal naru haqqun wuta ma gaskiya ne, menene sakamakonsa? Manzo Allah yake adakalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal, Allah zai fi shigar da shi aljanna a bisa kowane irin aiki ya mutu a kansa. An ce kowane irin aiki, saboda me? An san duk wanda ya tabbatar da tauhidin Allah a zuciyarsa, to za ka gansa kuma a sauran kaba'irorin ma yana takatsantsa. Ba za ka tabbatar da tauhidi ba kuma a same ka kana tambadewa, zai yi wahala. Wani Balarabin ƙauye ya zo yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Jabir bin Abdullahi, Imam Muslim ya zo ya tushe. Yake tambayar manzo Allah, yake cewa ya ma'aikin Allah, menene abaibai guda biyu da suke wajibi a kaina in sani in yi imani da su? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, man mata la yushriku billahi shay'an dakala aljanna, wa man mata yushriku billahi shay'an dakala nara. Magana ta kare. Manzo Allah yake duk wanda ya mutu yana tabbatar ma Allah cewa shi kadai ne abin bauta. Na'am. Yana tabbatar ma Allah cewa shi kadai ne abin bauta, to ga shi ya shiga aljanna. Wanda bi ya mutu kuma yana shirka da Allah, to ga can a wuta. An ce lokaci ya riga yayi. Saboda haka bayin Allah, abinda kowa ya kamata ya yi ƙoƙari ya sani shine tauhidi. Sanin tauhidin zai sa ka gane me, ka gane menene shirka. Shi yasa aka ce wa bididdiha tatamayyazu al-ashiya. Idan ka gano kishiyar abu, to ka san ɗayan. In ka iya gane wannan fari ne, to duk ran da ka ga baki za ka iya ganewa. Saboda haka manufa abinda Muhammad bin Abdul Wahhab yake son ya tabbatar shine yana daga cikin abin da yake wajibi akan kowane ɗaya daga cikin musulmi, ba a ɗauke masa ba, shine ya san tauhidi. Sanin tauhidi zai sa ya san shirka. Don me? Saboda shirka ita ce ke ruhuza tauhidi. Kuma mun ga ayoyi da muka karanto, da kuma yadda Allah ya gaya ma annabawa, da yadda Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya mutu yana shirka, to makomarsa fa ita ce wuta. Muna roƙon Allah ya kare mu daga shirka. Muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da tauhidi. Muna roƙon Allah ta'ala ya kashe mu akan tauhidi, ya tayar da mu a taron masu tauhidi, ya saka mana da gidan masu tauhidi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.